Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Dahiru mai shana ce tare da Yusuf Aliyu Harande muke fanin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin za ku ji yadda batun samun rigakafin cutar coronavirus daga kasar Rasha da Najeriya ta ce ta yi a kwanakin baya ke ci gaba da tayar da kura.
Maganan Russia ta kawo ma Najeriya magani na corona da aka yi ta yayatawa kuma daga baya ma'aikatar lafiya da kanta ta faɗi wannan kuma ta zo ta yi amai ta lashe. Dan shi shugaban kasan makarrabansa da ya dauka sun rena shi sai abin da suka ga dama yau a ce mai magana da yawun shugaban kasa ya ce kaza gobe kuma shugaban kasa a ce kaza ya ce.
Za kuma ku ji rahoto na musamman kan yadda tsadar rayuwa ke jefa mutane da dama a Najeriya cikin halin tsaka mai wuya. Muna kuma dauke da labarin wasanni amma kafin nan bari mu fara da shan labarin duniya tukunna.
Amma assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Shahararriyar yar gwagwarmayar adawa ta kasar Belarus ta zargi hukumomin kasar da yin barazana kashe ta yayin da suka yi kokarin tilasta mata barin kasar zuwa Ukraine a daidai lokacin da gwamnatin kasar ke kokarin kawo karshen zanga-zanga da aka kwashe makonni biyar ana yi ta nuna kin jinin shugaba Alexander Lukashenko bayan takaddamar sakamakon zabe. Maria Kolesnivoka ta fada wata takardar korafi da lauyan ta ya fidda yau Alhamis cewa ta ki ta amince da kokarin fidda ta daga kasar yayin da hukumomi suka yaga mata fasho, suka rufe mata fuska, suka kuma kai ta bakin iyakar kasar da Ukraine kamin ta bijirewa kokarin fidda ta daga Belarus daga nan aka kai ta kurkuku. Musamman aka bayyana cewar idan babbar jamhuriyar Belarus ba dan radin kaina za a fitar da ni da karfi da yaji ko a raye ko kuma gabobin jikina, a cewar Kolesnivoka. Ta kuma kara da cewar an yi mata barazana kulle ta har tsawon shekaru 25 a gidan kasu. Kolesnivoka ta kuma ce hukumomi sun ce za ta fuskanci matsala yayin da take a kulle. Nahiyar Afirka ta samu ci gaba da kuma koma baya akan yaki da annobar coronavirus. A wannan satin jami'ai sun yaba da bude wasu sabbin cibiyoyin gwaje-gwaje. A lokaci guda kuma aka dakatar da gwajin rigakafin maganin cutar coronavirus na farko da ake yi a nahiyar bayan da wani ya kamu da rashin lafiya bayan shan maganin. Dr. Mashidosi Moiti, shugabar hukumar lafiya ta WHO a yankin Afirka, a yau Alhamis ta sanar da cewar hukumar WHO da cibiyar sa-ido kan cututtuka masu yaduwa a Afirka za su bude wasu cibiyoyin gwaje-gwaje a nahiyar guda 12 don yin nazari akan kwayar cutar COVID-19. Waɗannan cibiyoyin za su taimaka wajen gano yadda cutar ke canzawa don kirkiro rigakafi da maganinta saboda jama'ar Afirka. Abinda Moiti ta faɗawa manema labarai kenan. An samu sanarwar cewar an dakatar da gwajin rigakafin COVID-19 na farko a nahiyar Afirka wanda ake yi a Afirka ta Kudu. Babban kamfanin magunguna mallakar Birtaniya da Sweden na AstraZeneca ya sanar a makon nan cewa ya dakatar da gwaje-gwajen rigakafin COVID-19 saboda wani da ya amince a yi gwaji a kansa ya kamu da rashin lafiya a Birtaniya. Yayin da adadin waɗanda suka mutu a sanadiyar annobar coronavirus a faɗin duniya ya zarta mutum 900,000, ƙwararre a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya ce dakatar da gwaji a matakin ƙarshe na rigakafin kamfanin AstraZeneca wanda ke daga cikin magunguna da ake gwadawa a faɗin duniya na nuna cewar da gaske ake wajen tabbatar da ingancin gwaje-gwajen da ake yi. A wata hira da gidan talabijin na CBS, Dr. Anthony Fauci, shugaban cibiyar kula da cututtuka ta ƙasa, ya ce yana da matukar mahimmanci a lura gwaje-gwaje da ake yi a matakai daban-daban ana yi ne don tabbatar da cewar lalle maganin bai da wata illa ga bil'adama. Babban kamfanin mallakar kasashen Birtaniya da Sweden ya dakatar da gwajin ne bayan da wani ɗaya daga cikin mutane da suka amince a yi gwajin a kansu ya fara rashin lafiya bayan shan maganin. Wannan babban abin takaici ne. amma muna fatar za su iya ci gaba da sauran gwajin maganin a cewar Fauci, amma ba mu sani ba akwai bukatar zurfafa bincike. Kamfanin dai ya fitar da sanarwa a ranar Talata, yana cewar dakatar da gwajin maganin wani mataki ne da dama ake bi. Dole ne a bi idan aka samu rashin lafiya da ba a san yadda ta faru ba a matakin gwaje-gwajen, yayin da ake bincike kan maganin don tabbatar da ingancin gwaje-gwajen. Shugaban Majalisar Dokokin Kungiyar Kasashen Turai Charles Michael ya yi kira da a duba yiwuwar gaggauta sanya takunkumi akan hukumomin kasar Belarus bayan kulle shugabannin 'yan adawa masu yawa da suka yi musgunawar siyasa a Belarus, ciki har da kulle jama'a bisa dalilin siyasa da kuma tilasta barin kasar. Dole ne a dakatar da su, abinda Michael ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter jiya Laraba. Kasar Afirka ta Kudu na alhinin mutuwar dan gwagwarmayar yaki da wariyar launin fata lauya George Bizor, wanda ya suna wajen kare tsohon shugaban kasar Nelson Mandela, a cewar iyalan Bizor yau Alhamis. Marigayin, wanda aka haife shi a kasar Girka, ya je Afirka ta Kudu ne a matsayin dan gudun hijira a lokacin yakin duniya na biyu. Ya mutu a jiya Laraba a gidansa yana da shekaru 92 a duniya. A wani jawabi da shugaban kasar Cyril Ramaphosa ya fitar, ya bayyana marigayi Bizor a matsayin mikiyar kasar ta fannin shari'a.
Ta gaida Yusuf Harande wanda ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu shiga taskar rahotannin namu. Bisa dukkan alamu dai yunkurin samar da rigakafin cutar coronavirus daga kasar Russia ta leko ta koma a cewar wani jami'in, wato a cewar jami'an kiwon lafiyar Najeriya. A kwanakin baya ne ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ta fito karara inda ta yi bayanin cewa gwamnatin kasar Russia ta ba da gudunmuwar rigakafin cutar coronavirus, wanda har minista na ma'aikatar, wato na ma'aikatar kiwon lafiya Farfesa Osage Ehanire ya fito fili ya bayyana hakan. Sai kuma kwatsam jami'in watsa labarai na ma'aikatar Olujimi Oyetomi ya fitar da sanarwa da ke nuna sukul da baka ne suka yi ba rigakafin corona ne aka samu ba. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu, ga kuma rahoton da ta aiko mana.
Wannan roman baka da ministan kiwon lafiya Farfesa Ehanire ya yi wa al'umman Najeriya ya jawo suka da zargi da kuma zato kan wannan salo da mahukuntan suka dauka. Na tambayi babban jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya Dr. Ibrahim Kana ko me yasa ta leko ta koma.
Ba shakka ainihin jakadar kasar Russia ya zo Najeriya kuma ya yi meeting da ainihin babban minista dinmu. Ma'ana abin da koyi kawo shi shine mun gani a labarai a duk duniya ya nuna mana kan cewa kasar Russia ta kirkiro wata ainihin rigakafin coronavirus. Saboda haka ita Russia abin da take tunani shine ta fara diban kasashe da ke kawantaka da su, musamman kasashe irin Najeriya. Shi yasa shi ainihin jakadan nasu yazo ya tattauna da ainihin kasar tamu, wato da minista, ya ga cewa ya saida mana da idea din wannan abatan rigakafin, akan cewa ga sanin sun kirkiro da ita kuma suna so Najeriya su nuna sha'awar cewa idan aka fara sai da wannan rigakafin mu ma sai mu shiga cikin layi da yadda za a fara kama wannan rigakafin zuwa Najeriya.
Shi kuwa mai fashin baki a al'amuran yau da kullun Abubakar Aliyu Umar ya kalli wannan batun ta wani fanni ne daban.
Ai, maganan Russia ta kawo ma Najeriya magani na corona da aka yi ta yayatawa, kuma daga baya ma'aikatar lafiya da kanta ta faɗi wannan, kuma ta zo ta yi amai ta lashe. Wannan ba wani abu bane, yana nuna mana cewar gaba ɗaya gwamnatin nan bata san mai da ta sa gaba ba. Na farko kenan. Na biyu kuma gaba ɗaya shi shugaban ƙasar makarrabansa da ya dauka sun rena shi sai abin da suka ga dama. Yau a ce mai magana da yawun shugaban ƙasa ya ce kaza, gobe kuma shugaban ƙasa a ce kaza ya ce, sun sha yin wannan su amai su lashe. To duk ba wani abu yake jawo wannan ba. A'a, magana ce dama gwamnatin an shirya ta akan ƙarya ne da zalunci da yaudaran mutane.
Amma ga kwararren likita Abu Yazid ya tsokaci ne akan muhimmancin natsuwa a duba sahihancin duk wani rigakafin da aka yi hasashen samowa domin gwaji akan al'ummar Najeriya.
Gwamnatin tarayya ya kamata idan ta karbi wannan abu a tabbatar an yi bincike cikin wannan allura cewa ba a sa wani sinadari wanda zai cutar da al'ummar ba. In an tabbatar da haka ma iya bawa mutanenmu domin su samu kariya ga wannan mugun cuta. Allah ya kare mu ya taimake mu.
Lamarin kokarin samar da maganin cutar corona ya sa ɗaya daga cikin shugabanni masu maganin gargajiya a cikin babban birnin tarayya Abuja, Alhaji Rabo Ahmed, ya ce lallai suna da rawar da za su taka akan wannan musiba, duk da yake gwamnatin Najeriya bata ga ya kamata a basu wani muhimmanci ba.
Har yau babu wanda ya tuntube mu, babu wanda ya nemi inda muke, babu wanda ya san me muke ciki. Maganan shawara kuma da za mu baiwa gwamnati bai wuce mu cewa gwamnati ta kula da kuma yi hattara ta lura. Kasanta na da abaiba mai mahimmanci, amma rashin tuntuba yana watsar da sauran abubuwa da kuma wargaza al'amura, wanda ga abu a cikin gidanka sai ka je kana nema a waje.
Cutar coronavirus dai ta yi sanadiyar rasuwar likitoci 14, yayin da kuma 321 bayani ya nuna sun kamu da wannan cuta, inda 68 suka samu warkewa. Jami'an kiwon lafiya 812 suka kamu da wannan cuta ya zuwa yanzu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Toma Dalla, yanzu kuma ga wannan sakon. Ibrahim Abdul Aziz da rahotonsa na musamman kan tsadar rayuwa a Najeriya.
A wani sabon rahoton da hukumar kididdiga ta Najeriya ta NBS ta fitar, rahoton ya ku alakanta karancin abinci da manyan birane ke fama da shi a yanzu kan barkewar cutar COVID-19, wanda ya takaita safarar abinci zuwa wasu sassan kasar. Rahoton ya ce rashin wadataccen abinci ya zama ruwan dare yanzu a Najeriya, sai dai kuma lamarin ya fi tsananta ne ma a jihar Rivers da birnin tarayya Abuja, inda kashi 79 na magidanta ke magana samun cikakken abinci ne. Hakanan ma rahoton ya bayyana cewa akalla kashi 72 cikin 100 na magidanta a jihar Kano da Lagos na iya samun sukunin cin abinci sau ɗaya ko kuma sau biyu a kowace rana, yayin da a wasu jihohin ake kasa samun wadataccen abinci tun bayan bullar cutar ta COVID-19. To wai kowane irin hali ma ake ciki a yanzu? Wasu magidanta a Yola Fadar jihar Adamawa sun ko bayyana mini irin halin da suka tsinci kansu a yanzu.
A halin gaskiya da ina iya ba wa wani taimako, amma yanzu abun ya zamanto ni kaina ina neman taimako da kyar nake samu a yanzu haka, don abinda za a ce a gida ma yana sai zama matsala. Shi ne yasa muke ganin dalle rayuwa ta bambanta da yanzu. Abin da ya jawo haka gaskiya halin da ake ciki ne yanzu na nema da kyar, wanda abin da za ka samu a takaice a karamin lokaci a yanzu ba za ka same shi da sauri ba. Abin da za mu ci in dai a wuni za mu same shi a cikin gida to da sauki, amma ba za mu samu a wuni ba. Duk yanda za ka nema yanzu ba za ka samu yanda kake so ba.
Kiya a yanzu haka ba mu da abin da za mu ci, kuma miji ma yana nema babu. Ba mu san yanda za mu bide da rayuwarmu ba. 'Ya'ya ma ga su nan suna zaune, sitiran da za mu sa ma ba mu da shi. da muna ba wani amma yanzu sai dai mu ma dan mana to wannan rayuwa dai ni har na rasa ma me zan ce har ba na iya misalta abin irin rayuwar da na shiga ma da fa in abinci ne zamu girkar sha kadai amma yanzu fa kwata-kwata roba ɗayan ma da kyar muke samu
wannan yanayi da ake ciki ne ma yasa yanzu jama'a kasawa suna tsarewa a injin nika sakamakon sace-sacen hatsi da ake yi Abdul Qadir Isa mai nika wani mai sana'ar nikan injiniya a Jimeta ya kobe na min halin da ake cikin
ma surban masara yanzu dai tsadan rayuwa kan mun shiga tsadan rayuwa masara ta yi tsada kowa dai ya san kan na masara ya zawo a kasuwar nan masara yanzu mudun shi muna sayarwa 350 370 kuma kowa san yanzu masara ya tsada bo masara kuma kusan 25,000
tsada ta yi irin mataki ma kuke dauka don rage batar hatsi a injinika
da kawo aikin sa ana sa number don akwai magan da ake sawa kowani number kowani inji ga yaran sa idan yaran sa ga abunda ka dauka ga abunda ka kawo kuma in an kawo nan mai nika ya san wa ba sa aiki kuma mai aikin ma din yazo ko naka ne masaran ka ne kafin nan ka dauka sai an tabbata wannan shi ya kawo masaran wa ba ga wannan ba kafin nan a ba sa ko da masaran sa ne sai ya jira an mai interview ka kafin nan a dauka a ba sa
wasu lokutan akan danganta tsara da kuma karancin abincin da ake fama da shi da tsawalawaran da 'yan kasuwa ke yi batun da ku Alhaji Ibrahim Muhammad Idris dake zama sabon shugaban kungiyar 'yan kasuwa a Najeriya ke cewa ba ma haka zancen yake ba
masifa suna faruwa na irin wa'annan abubuwa don shi ma tsari na cikin masifa ne muna gani kuma gwamnatoci suna ƙara sa hannunsu a wajen taimakawa wajen ƙarin farashin kayan wani lokaci su dalla suna gani ta ƙaru su zo su ƙara kuɗin fetur zo su ƙara kuɗin nefa zo su ƙara kuɗin gas su ƙara wasu haraji so duk wannan abu ana ganin gwamnati suna ƙarawa ne bisa dalilansu amma abu yana dawowa kan talaka ne kai tsaye sannan talaka kuma abu ya dawo kansu to mu tun da muna zaune cikin talaka sai a ganin a danganta abin kamar daga laifinmu ne so ya kamata mu shiga ƙasar nan addu'a shugabanninmu na gwamnati gaskiya su dinga la'akari da yanayin da ake ciki na ƙasar nan su sassauta irin ƙarin abubuwa da suke ba sassautawa ba tare da suna la'akari da yanayin da talaka yake ciki ba
ana ma cikin wannan yanayi kwazan sai ga batun karin kudin mai da kuma na wutar lantarki batun da manazarta ke ganin fa akwai abun dubawa Muhammad Ismail wani dan jarida ne da ke bin diddigin lamuran yau da kullum yace akwai abun dubawa game da wannan matsanancin halin rayuwa da ake ciki a yanzu
tun lokacin da aka fara wannan coronavirus wanda wasu mutane da yawa na Najeriya sun rasa hanyoyin samun kudinsu wasu kuma sun samu tawaya sosai dangane da harkokin samun kudinsu a duniya gaba daya kasashen duniya suna kashe makudan kudi akan su ga cewa an dawo da tattalin arzikin kasa wasu kasashen sun ma janye kudaden da ake biya kan lantarki da wasu abubuwa da muhimmai na rayuwa amma abun mamaki a Najeriya kuma sai gashi a wannan lokaci da mutane suka cikin halin yasu wanda ba abinci kusan duk wasu abubuwa da jama'a suke rayuwa akai kusan babu shi ita kanta wutan ma ba a gyara ta ba sannan kuma a ce an zo an ƙara kudin fetur da kudin wuta wato wani abu ne wanda kawai za a ce ana so talaka a murƙushe shi gaba ɗaya tunda a zahiri duk wanda ya san Najeriya an ce an ƙara kudin albashi ƙaramin albashi yana shi ne 30,000 ko da yake ma ba kowace jiha ba ne suke ba da wannan kudin wasu jihar har yanzu suna cewa ka za su suna ana ba su 18,000 wasu ma ba su kai haka ba amma ban mamaki yanzu buhun masara a wasu wurare a Najeriya yana kaiwa 30,000 a wasu wuraren bai kai haka ba da kaɗan wasu wuraren za ka ji 26,000 27,000 ga shi nan dai duk da haka da cewa abun nan albashin ƙaramin albashi abun nan zai iya sai maka shi ne buhun shinkafa amma kuma duk da haka a ce an ƙara wani abun nan wani nauyi akan ɗan Najeriya gaskiya wannan abun bai yi ba ni kullum abun da yake ban mamaki shi ne shi Buhari jama'a sun zo sun zaɓe shi ne akan ana tunani mai kyau akan cewa zai zo ya gyara mai kyau wanda zai taimaki mutane to amma kuma kullum sai ya kasance shi abu nan din shi gwamnatin shi tana kirkiro da wasu abubuwa ne wa'anda za su kawai wahalar da rayuwar mutane yanzu misali maganan subsidy ba shi ne ya kamata a ce kullum gwamnati tana yi ba akwai abin da ake ce ma oil sector reforms akwai akwai PIB bill wanda inda Buhari na son a gyara harkan mai a kasar nan, wancan abubuwan su ya kamata ya tsaya ya ga cewa an tabbatar da su, kuma kowa abin da yake tarin cewa Buhari zai yi kenan. Wanda idan da za a yi, za a tazartar da wannan PIB bill din nan, maganan dole za a tace Najeriya, abin za a tace mai a Najeriya. Wanda kuma idan ana tace mai a Najeriya, maganan subsidy da riga ya kare.
To sai dai ku yi da wasu make suka ga 'yan siyasa magoya bayan shugaba Buhari, irin su Dattijo Tafi da Isa Mafinde Rima Muri, na ganin matakan da gwamnati ta dauka na barin kasuwa ta yi halinta kan cire tallafin mai na da alfanu ga cigaban kasa.
That is too much a burden on the government to continue paying for invisible activities, supporting fraudulent importation.
Ya kamata jama'a su lura. Akwai nauyi da kuma ɗawainiya masu yawa a kan gwamnati, kuma bai kamata ma ta ci gaba da ba tallafi ga wasu ƙalilan ba da sunan shigo da mai. Ai dole a duba hanyar magance irin wannan budakala, kuma a wannan ƙasa akwai cibiyoyin raba mai da dama. Don haka ya kamata ake sanin dalilan da ke sa gwamnati ɗaukan wasu matakan.
Let nobody put a cloud on your eyes by calling for disruption of Nigerian economy in terms of sit tight, strikes, and close down the country, whatever name you call it.
Koma da menene, yanzu ko al'umma sun zura ido domin su ga daukin da gwamnati za ta kawo ko a rage radin wannan tsadar rayuwar da ake fama. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hassan Amrar Amurka, daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kafin mu ci gaba da shirin, mu shakata da wannan waka.
Walle walle wana ta dauke kama kariya kariya wagana gobe ba mu ne ba.
Mama Gunji
Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum masoya labaran wasanni da muke kawo muku daga sashen Hausa muryar Amurka a kowace yammar Alhamis a daidai wannan lokaci. A gefen kwallon kafa, hukumar kwallon kafar Najeriya ta shirya gudanar da wasan kwallon kafa na sada zumunta wa kungiyar Super Eagles domin zaburar da yan wasan kwallon kafar kasar. Shugaban hukumar kwallon kafa Amaju Phoenix ya shaida hakan ne, inda yace kwallon sada zumunta zai gudana ne a tsakanin kasashen Cote d'Ivoire da kuma kasar Tunisia. Da kuma fafata ne a kasar Austria a ranakun 9 da kuma 13 na watan gobe. To sai dai halin da muke ciki, hukumar wasanni a Najeriya ta fara aiwatar da shirye-shirye na dawowa da wasu rukunan wasanni, bisa la'akari da cewa wasu kasashen duniya sun fara gabatar da harkokin wasanni. Comrade Umar Saidu shine shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar Bauchi, kuma tsohon mataimakin shugaban kungiyar 'yan jarida marubuta harkokin wasanni na kasa, ya yi tsokaci kan shirye-shiryen dawowa harkokin wasanni a Najeriya.
To, a Najeriya ma akwai shirye-shiryen da hukumomi suka yi, wanda yake kuma abinda kawai za mu fata shine su kara daukaka kokarinsu. Misali shine akwai wasu wasannin da aka dawo da su, kamar wasannin da yake ba a taba juna, irin su table tennis, su badminton, su wani du'an da su, amma abinda shafi kamar harkar kwallon kafa da wasu abubuwa su ma ana kokari a dawo da su fage. To, amma akwai dole matakan da ya kamata a dauka don tabbatar da cewa wannan cuta da ta addabi duniya baki daya bata dawo ta sa, don ka duba yanzu gaba daya yaran ragu a kasashen duniya baki daya har da na Najeriya. To, amma yana da kyau a ce akwai matakan da yake an dauka, kamar yadda aka dauka a filayen jiragen sama, an ka duba a Najeriya an daddauka da yanda ake shiga filin jirgin sama, da yanzu ba haka ake ba, kuma ana bukatar ka je wurin awa uku kafin nan sauran su. Kaga wannan matakan yanzu ya kamata, abin da ya kamata hukumomi shine su fara fadakar da mutane, ko da an dawo harkan wasanni ba za a dawo kamar yanda da ake yi ba, dole ne akwai matakan da za a dauka, da yanda za ka shiga, da yanda za ka je ka zauna, da yanda za a yi wasanni, da wanda za su yi contact da wasu, da yan wasan, duk wanda sai an dauki wannan mataki masu yawa wanda yake zai taimaka ba kawai masu yan wasan ba, amma Najeriya baki daya, da kuma su kansu jami'an da suke gudanar da wannan wasa. Da yanda ake da in an tafi hutun blogger ka samu an cika cikin ɗakin hutun su, duk wanne ya kamata an dauki matakai na cewa ka'ida mutane kaza ne za su shiga su zauna, da zama abincin ma duk za a cancanta shi, dole ne a yi ba da space, da kuma matakan wanke hannu su wani abubuwan da ya kamata, kamar yanda kasashen turan su ma sun dauka, za ka ga suna wasanni ma ba tare da masu kallo ba, kuma sun dauki wasu matakai, in kuna zaune a waje ne ba za ku haɗu yanda kuka saba da ba. To, wannan matakan su ne ya kamata a ce hukumomi yanzu sun fara dauka, musamman wurin fadakar da mutane, musamman yan kallo, don da zaran yanzu ka bude ka ce kawai za a yi wasa haka, mutane za su dauka yanda ake da haka za a dawo a yi, wanda kuma zai zama mana koma baya.
Abdulwahab Muhammad Muna, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan Ahmadu Din Yusuf Aliyu Harinde wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Ladis Gresham da ta hada mana shirin. Ni Madina Dahiru Mishanu nake cewa a kwana lafiya.